يا الله يا الله نهوكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهك بويبا كولا مهاتم بياني كيدا كولا مهاتم بياني كيدا
aikin kafin da alheri ne mu mutu abinda ma ni dai na fahimta duka ga farka ga an gere da tun da kan Najeriya to ya kamata gwamnati su da suka shigo sababbi yi ko da sabuwar idea wanda za a ce wannan yayi canji
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rigirin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka yi biyo bayan korafin da galibin waɗanda aka yi shirin domin su suke yi cewa biliyoyin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar zai kare tsakanin gwamnoni da kuma na kusa da su Yau ma muna tare da Madam Talatu Late Barka Hassan wadda aka yi wa lakabi da Hajiya Aya wadda ta kasance uwa yar fafatuka uwar gida da kuma mai kare hakokin mata da iyali sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu ita ma uwar gida uwa kuma mai sharhi kan lamura na tambayi Hajiya Safiya Ahmadu Manu hanya da take gani wannan tallafin zai kai ga talakawa sai ta bayyana cewa
wani daya da muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah in sun san tsakani da Allah domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko'ina don ni ban ga nawa-nawa ne za su raba kawo su bi su rabe ba 'yan uwansu kawai don yanzu haraka gwamnati ya zamanto in ba ka san wani ba a bane to ni abinda nake a roƙo ga gwamnati shi ne don Allah su yi tsakaninsu da Allah su yi gyara in za su biya waɗannan kuɗaɗe su yi shi tsakaninsu da Allah inda talaka shike kamar word-word ɗin nan in har za a bi word-word ɗin a raba ina ganin kila wasu za su samu amma ba lalle kowa ya samu ba
to Hajiya Talatu akwai waɗanda kuma suke ba da shawaran cewa idan dai ana son a taimaki talaka ne akwai mai cin shinkafa akwai wanda bai cin shinkafa akwai wanda kuɗin shinkafa na inda an bashi zai iya sayan dawa da za ta fi dauke shi kwanaki yana ci to akwai waɗanda suke ba da shawaran cewa maimakon a ba waɗansu kwangilar sayan abinci nan me zai hana a ba talakawan kuɗin su kai tsaye kowa ya abin da yake so
dama gaskiya da kai riga Allah abin da ya kamata kenan wannan sai kin kafa ba alheri ne ba mu dai abin da ma ni dai na fahimta duka ga farka ga an gere ne tun da kan Najeriya don ba haka ba ya za a yi an ba da wannan uban ma kuɗi su je kuna sai ɗan shinkafa a leda kuna kullu kamar za ku ba bayi talakan Najeriya ma dai ya koma bawa kasan ya rike insisu nake ma'aikatan gwamnati a bi ta sulari account ɗinsu a ba su abin da za a ba su waɗanda ba su aikin gwamnati a zo ta mutuwar finance a tabbatar cewa wannan kuɗi an su ƴan siyasa suna neman kuɗi a talaka sun san da suke suna gano talaka in gaskiya ne a yi adalci su tsari su ji tsoron Allah su yi komai tsakani ga Allah a ba su daga kuɗin shi kuma wannan biliyoyin kuɗi da ake yi da inda za a raba tsakani ga Allah kowa zai samu daidai gwargwado to amma wanda mai wa za a yi saboda shi tun da kan Najeriya ba a san darajar shi ba an riga an raina shi ko da ke shi ma tun da kan hadar shi amma dai duk da haka wannan abu da ya shigo a ƙasa wannan wahala da aka shigo ta zai nuna tallafin man fetur ɗin kamata a in ɗan shugabanni suna da adalci su taimaka ma talakan Najeriya a ba kowa kuɗin shi wanda zai sai gero sai gero wanda zai sai dawa sai dawa yanzu ko kasuwa ka je buhun shinkafa ya kai 50,000 so ɗan talaka ce zai sai shinkafa 50,000 shinkafa ka ɗan ce amma aka ba shi kuɗin shi zai iya zuwa kasuwa ya dudduba ya ce ɗan abu daidai mu zai samu ya ci kuma dai gaskiya magana ma wai ake ana ba shi na kuɗi da kalilan ba shi ba ne ba kamata a samu matsala haye da za a shawo kan wannan matsalar
dama wayanna so
ne gudan kudin ma da ya dauka biliyoyi ne yana ba jihohi da matakan mai tsaye ta da a Najeriya da kuma sai ya samu sauƙin rayuwa da daidai ne kuma sun gudun so sai gyara matakan mai a ce a Najeriya mu da kuma muna hidi to da dai abin ya zama so idan kin fita lura transport da biye a dauki abincin ma da wannan ƙauye a kai wannan ƙauye tunda mota ta yi tsada dole abinci ya tsada amma idan ana samun sauƙin shiga mota sai ka zai samu sauƙin rayuwa ko sana'a ce ma zai saka abinci daga wannan kasuwa ko wannan kasuwa amma yanzu bai yi ba sai mu ga shi a ba ka dan kalilan kudi 10,000 20,000 ko 50,000 ba a ce mu ci ta ka ba a samu permanent solution wannan biliyoyin kudin ya withdraw din ce ne dan su yi ta da matakin man Najeriya shine kai a mafita a gare mu
to Hajiya Safiya a matsayin ki na uwar gida ƴan Najeriya wace shawara zaki ba shugabannin siyasa na Najeriya da zai kawo sassaucin rayuwa musamman rayuwar iyali
sassaucin iyali shine ayi kokari ayi gyaran matakin mai don saboda idan aka gyara mai zai sauki abinci zai sauko yanzu da shinkafa 50,000 wannan tabbas ne don ni na saya shinkafa 50,000 to kin gani yanzu ita ka an ba shi shinkafa wani ma zai kusance shinkafa wani bai san shinkafa a wargani a yi gyaran matatun mai saboda talaka ya samu walwala domin idan akwai mai da sauki talaka zai iya yin walwala abinda ya noma zai kokari ya kai kasuwa ya sayar ya dan samu dan canji to amma yanzu noman ma wahala ne a Najeriya don kasa ta riga ya tasha wahala to sai an hada da takin zamani kuma yanzu zai tabuwa ga talaka tunda buhu daya na takin zamani 35,000 yake to ina ce zai mafita ga talaka so dole ne zai je ta fama yana kokari ya ga abin da zai iya samu a wannan damina bana to kuma in ba takin nan na zamani aka sa ba tunda abinci ba zai samu da kyau ya kamata ba to ya kamata gwamnati ko sababbin gwamnonin nan su da suka shigo sababbi su fito da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya yi canji kuma ba canji irin na wahala ba amma canji na sauƙaƙa matalarsa.
To Hajiya Aya kun yi ta ambatan man fetur kuna ta ambatan man fetur ɗin nan kamar wannan hanya ɗaya kenan tilo ta samun albarkatun ƙasa ko kuma biyan buƙatar Najeriya kafin a man fetur ɗin nan an yi dalage-dan Kano an yi batun auduga akwai irin su koko ɗin nan akwai albarkatun ƙasa da ake da su wurare kowace jiha da irin abin da Allah albarka zamfaran nan ma ana batun dinari da ake haƙowa a wannan jiha kuna ganin hanya ɗaya tilo kenan da za ku shawarci gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kai ko kuma kuna ganin akwai wata mafita
ai magana gaskiya Najeriya mu kake da mafita ni haka nan ma gwamnatin tarayya ta raja akan maganar man fetur kasashen ba da suka ci gaba yanzu ma su ba ta kan fetur man fetur suke ba inda ake gwamnatin mu za ta mai da hankali tunaki abin da zamani ya taho da shi a Najeriya da Allah ya wadata mu da hinin ƙasa ko da noman rani Najeriya ma muna iya samun economy sai da man fetur muna da wadatattun ƙasa mai albarka wanda za a iya noma kuma za a yi noman rani za a iya kuma extension ɗinsa a hita da su ƙasashen waje a sai da a samu kuɗin shiga sannan abu na biyu maganar gol a zamfara da abin da ma ya ƙara ja musu tashin hankali kenan inda a ce gwamnati irin ta mai da hankali akan mining yadda muke da su gol a zamfara wurin suka tsina ake mining ɗin shi kamar yadda ƙasar Dubai take yi da nata ina tabbatar miki ma da yanzu ba ma mai magana wani man fetur
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau kafin mu yi sallama da baƙin namu za ku ji matakan da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka na cimma burinta na inganta rayuwar al'ummar ƙasar. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu da suka samu shiga shirin. sai kuma Dadi Balewa daidai ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.